Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsi na ranar Talata 3 ga watan Yulin shekarar 2018 akan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalar da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakub makiri ne tare da Juma Ali, muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi. To, bayan kun gaba jin labarai, za ku ji cewar hukumomin tsaro a jihar Filato sun fara kama wasu mutane da ake zaton suna da hannu a cikin wani hari da aka kai a mararraban Kantoma da ke karaman hukumar Rob wato Barakin Ladi a nan jihar Filato. Bayan haka kuma za ku ji irin muhawara da wasu 'yan Najeriya suke tafkawa a kan batun kirkiro da 'yan sandan jiha, ciki har da masu faɗa a ji kamar mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshinbajo. Muna kuma dauke da shirin a dawo lafiya da na shirya zan gabatar. Muna kuma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Niger da sakonni da kuka bar muna akan na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labarin duniya.
Assalamu alaikum, ga kuma labarin mai karantawa Juma Ali. Amurka ta ba da sanarwar shirye-shiryen sake aza takunkumi masu tsanani akan bangaren makamashi da harkokin bankin kasar Iran. Tana mai fadin cewa akwai bukatar gwamnatin Iran din ta canja halayyarta ko kuma take-takenta da zama kamar sauran kasashen duniya. Daraktan tsarin manufofi a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Brian Hook, shine ya wannan furucin jiya Litinin a tattaunawa da yi da 'yan jarida. Mr. Hook ya buƙaci ƙasar Iran ta mutunta abubuwan da aka nema ta yi domin ta zama abin da ya ce kamar sauran ƙasashen duniya. Ya ce a ranar 6 ga watan gobe na Agusta, Amurka ke shirin aza takunkumin farko. Waɗannan takunkumin za su auna ɓangaren cinikayyar motoci da zinari da kuma wasu muhimman ƙarafa. Ya ce sauran takunkumin kuma Amurka za ta aza ne a ranar 4 ga watan Nuwamba idan Allah ya kai mu. Su kuma za su auna ɓangaren makamashi da man fetur da kuma harkokin banki. A yayin da ake nuna damuwar cewa akwai alamar ƙasar Koriya ta Arewa maimakon ta wargaza masana'antunta na ƙera makamai masu linzami inganta su take yi, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wannan makon zai kai ziyara ƙasar Koriya ta Arewa. Ziyarar da zai kai za ta biyo bayan shawarwarin da aka yi a ranar Lahadi tsakanin jakadan Amurka a ƙasar Philippines Son Kim da kuma jami'an ƙasar Koriya ta Arewa. Wannan ne karan farko da aka san cewa jami'an Amurka da na Koriya ta Arewa sun gana tun lokacin da aka yi taron ƙoli tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a ranar 12 ga watan Yuni a ƙasar Singapore. Waɗannan labarai suna zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wannan makon, idan Allah ya yarda, ministan harkokin wajen ƙasar Jordan Ayman Safadi zai gana da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov a birnin Moscow domin tattaunawa a kan rikicin ƙasar Siriya, inda jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suka ce hare-haren da gwamnatin ƙasar ke kaiwa a kudancin ƙasar ya sa kimanin mutane 170,000 yin gararan ba. Ministan harkokin wajen na Jordan ya ce shawarwarin da za su yi za ta haɗa da yadda za a tsagaita buɗe wuta domin kawo ƙarshen ficewar mutane daga yankin. Ƙasar Rasha tana goyon bayan hare-haren da gwamnatin Bashar al-Assad take kaiwa domin sake kwato yankunan da suke hannun 'yan tawaye, ciki har da birnin Dara da ke kudancin ƙasar. Yawancin waɗanda suka rasa matsugunansu sun doshi kan iyakokin ƙasar da Jordan da kuma tuddan Golan da Isra'ila ke mamaye da su. Tuni dai ƙasar Jordan take ɗaukar ɗawainiyar kimanin 'yan gudun hijiran Siriya 650,000 waɗanda suka yi ko kuma aka yi rijistansu. ta kuma ce ba za ta iya daukar dawainiyar karin yan gudun hijira ba. Kungiyar kasashen Turai ta yi wa Amurka kashedin cewa shirin da shugaba Donald Trump yake yi na kara haza harajin kashi 20 daga cikin 100 akan motocin da ake kerawa a Turai zai yi mugun kasara tattalin arzikin Amurka, kuma zai iya janyo suma kasashen Turan su mai da martanin sakawa kayayyakin da Amurka take sayarwa kasashensu haraji na kimamin wato akan kimamin kayayyakin dala biliyan mai 94. A wata wasiƙa mai shafi 10 da ta aika wa ma'aikatar cinikayya a ranar Juma'a da ta shige, kungiyar kasashen Turai ta ce babu hujjar sakawa motoci da kayayyakin motocin da ake kera a Turai haraji, kuma daukan wannan mataki na iya zama kuskuren tattalin arziki. Sakataren harkokin cinikayya na Amurka Wilbur Ross jiya Litinin ya faɗa wa gidan talabijin na CNBC cewa za a yi garaje-gadami idan aka ce shugaba Trump zai aiwatar da shirin ƙara wato harajin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, rundunar Special Task Force a jihar Filato ta cafke mutane hudu da ake zargin suna da hannu a cikin hari da aka kai a mararraban Kantoma da ke rab a cikin karamin hukumar Barakin Ladi a nan jihar Filato. Ga dai Zainab Babaji da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Da asbahin ranar Lahadin da ta gabata nan ne dai wasu mahara suka auka kauyen mararraban Kantoma suka kashe mutane shida, suka kone wurin ibada da asibiti da ma wasu gidaje. Kakakin rundunar tsaro ta STF da ke jihar Plateau Manjo Umar Adam ya ce sun yi nasarar tafke mutanen ne biyo bayan kiran gaggawa da jami'ansu suka samu.
An samu nasara an cafke wasu daga cikin maharan wanda suka shiga nan kauye na Kantoma. To jami'an mu dai ba tare da bata lokaci ba a gurguje suka tafi nan wajen, suka samu maharar har aka yi ta harbe-harbe tsakanin jami'an mu da maharar. Amma kuma mun kama mutane hudu da muka zo muka yi bincike ta kama wasu kuma guda hudu. So tunda dai aka soma dai ka wannan hari a Barakin Ladi daga 23 ga wata akwai mutane 11 gabaɗaya wanda muka kama suna da hannu cikin hare-haren da ake kawowa.
To akwai wata takarda da ka aiko cewa kun koma da wato shi general ko kuma shugaban wannan hukuma ya koma can Barakin Ladi don tabbatar da tsaro.
Ba zai yiwu muna gyara a cikin gari kuma a nan Barakin Ladi na zuwa suna kawo hare-hare a ƙananan hukumomi suna cutar da mutane, saboda haka yana da kyau shi dinnan da ofisoshin shi daga nan headquarter gaba ɗaya duka za mu koma nan Barakin Ladi, saboda ya je ya tabbatar do tsari da ake yi na operation din yana yi a yi da shi ya tabbatar cewa waɗannan mugayen iri an kawo ƙarshensu.
Kakakin rundunar tsaro ta STF kenan Manjo Umar Adam. A halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Plateau ta sassauta dokar takaita zirga-zirga da ta sanya a ƙananan hukumomin Riyom, Barakin Ladi da Jos ta Kudu. Kwamishinan yaɗa labarai a jihar Plateau Yakubu Datti ya ce matakin ya biyo bayan daidaituwan lamura ne, wanda a cewarsa dokar za ta ci gaba da aiki ne daga ƙarfe 10 na dare zuwa ƙarfe 6 na safe.
A matakin da aka ɗauka na dawo da zaman lafiya ya fara samu riba domin yawancin wuraren Allah ya taimaka ya tallafa abubuwan sun ragu, kuma aka zauna aka ga cewa to ya kamata a ɗan rage kofi domin ma ya rage wahalan da mutane suke sha, kuma wannan ma ya nuna cewa samun zaman lafiya ya dawo a Jos.
Hukumomin dai sun buƙaci jama'a da su ba da sahihan bayanai da za su kai ga bankaɗo ɓata gari a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Tuma da la'agaida Zainab Babaji. Yan Najeriya da dama ne ke ci gaba da tafka muhawara a kan batun kirkiro da 'yan sandan jiha, lamarin da ke samun goyon bayan manyan 'yan siyasan ƙasar kamar mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osinbajo da kuma gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal. Ga rahoton Hassan Maina Kaina akan haka.
An dai sake tado da batun kafa ƴan sandan jihohi ne biyo bayan yadda wasu ke ganin rundunar ƴan sandan Najeriya ta gaza musamman duba da yadda sha'anin tsaro a Najeriya ke ɗaukar wani sabon salo a baya-bayan nan. Da yake magana wurin wani taro da ƙungiyar ƴan jaridun Najeriya ta gudanar, gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya bayyana cewar
the security architecture of Nigeria.
Dole ne a sake duba tsarin tsaro a Nigeria, kuma yanzu ne lokacin yin hakan. Dole ne a duba wannan batu, ko muna so ko ba ma so, akwai duk wani hujja na samar da ƴan sandan jihohi. Kwararre kan halayyar bil'adama da shawo kan matsalar tsaro, Dr. Muhammad El-Nur Dongel, yace yanzu fa lokacin yin ƴan sandan jihohi a Nigeria bai yi ba.
Gaskiya a yanzu nan bai kamata a yi ba. In an yi za a yi politicizing abin wanda kuma ba za su iya biyan kuɗin ƴan sandan state ba, state ba za su iya biyan kuɗin malamai ba, matukunna ba su biya kuɗin ƴan sanda. Kuma za su yi abin da sun ga dama, kuma zai kawo damuwa a ƙasar. A yanayin tunaninmu bai kamata a yi state police a yanzu ba.
Duba da yadda tsarin tsaro a cikin gida ke ƙara damalmalewa, ko yanzu menene abin yi? Tambayar kenan da na yi wa wani ƙwararren Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu.
Haɗin kai tsakanin ɓangarorin jami'an tsaro. Na biyu tara bayanan sirri. Na uku tsari in an samu bayanan sirri to an yi nazarinsa a fito da hanya da za a jiwo kan wannan abin. Ba ni a gani na tun dama ba mu tsaya mun zayyana cewa ga wani tsari da za mu bi ba. Mun ɗauke shi ne abin da ake kira conventional tsari ne na yau da kullum. In abu ya faru a aika ƴan sanda, in ƴan sanda sun je sun gaza a aika sojoji.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Mainakaina daga birnin Eko, kuma Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoto akan wannan batun.
Ko wannan mako ma dai sai da mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo ya jaddada buƙatar kirkiro ƴan sandan jihohi ta yadda za su taimaka ƴan sandan gwamnatin tarayya na tabbatar da tsaro. Shi ma a bangaren sa mataimakin shugaban majalisar dattijai Sanata Ekwuar Madon ya bayyana cewa zai gabatar da wani kuduri na neman a kirkiro ƴan sandan jihohi. To sai dai a taba tsohon Inspector General ƴan sandan Najeriya Alhaji Suleiman Abba, batun kirkiro ƴan sandan jihohi ba shine ya dace ga Najeriya ba, duk da cewa dai akwai buƙatar kirkiro su hanyoyin tsaro na jihohi da za su taimaka wajen wadar da tsaro. Har yanzu jihohin Najeriya da dama ba za su iya biyan albashin ƴan sanda ba, ganin yadda akasarin jihohin nan ke kasa biyan hatta ma albashin malamai. To ko me ke haifar da rashin tsaron da kuma fadace-fadace a tsakanin ƴan Najeriya musamman ma dai na ƴan kwanakin nan a jihar Plateau? Ga dai tsohon Inspector General na ƴan sandan Najeriya Suleiman Abba.
Ai abin da ke faruwa a waɗannan wurare abubuwa ne waɗanda an jima ana yi. Yanzu kamar mu da muka yi makaranta, ni na yi makaranta na University ta Jos, na gama 1983. A lokacin da muke karatu a wannan lokaci muna harkokin mu tare da abin da za a ce ƴan ƙasa ko makamancin wannan, mu je gidansu har abinci mu ci da makamantan wannan. To amma daga baya gaskiyar abu shine ba abin boyewa bane, ƴan siyasa waɗanda zan kira ba su da hangen nesa, su suka dasa abubuwan da suka jawo yau ake rigima a Plateau. Amma maganin wannan shine duk wanda ya yi laifi a kama shi a hukunta shi. Babu maganar babba ba yaro, babu kuma maganar wani mai mulki, babu maganar wai kai kafi karfin ƙasa. In ma banda ƙasar nan ni ban taɓa jin wani wanda zai fito ya ce abu. Duk ƙasashe na duniya da suka ci gaba ba yadda za a yi wani ya fito ya ce wai shi yafi karfin ƙasa ko yafi karfin doka. Wanda duk aka kama shi da laifi a hukunta shi.
Wasu ƴan Najeriya na ganin cewa kirkiro ƴan sandan dai ba shine mafita ba, illa a yi adalci kamar da wannan malami mai suna Alasan Dallami ke cewa.
A himmatu wajen ƙoƙarin tattara bayanai na sirri game da harkokin ƙasa. Abu na biyu kuma wanda shine fi komai muhimmanci, a yi adalci a ƙasa. Yawancin abubuwan da mutane suke yi na ƙoƙarin tada tarzoma akasari idan ka bi diddiginsa, ko da sun je suna wani ikirarin wani abu daban, idan ka bi diddiginsa can ƙasa, rashin adalci ne ya kawo shi. Don haka a yi adalci kawai.
Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To madalla a gaida Babangida Jibrin, kafin dai mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar.
Wa mala da wa ma ai
kalangu kenan, Allah ya kamaza. Yanzu kuma kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC karfe 3 kenan da minti 16 na dare a nan Washington. Ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin namu zai tattauna ne da wani lauya kuma masanin dokokin hanya da na tuki a Najeriya, Muhammad Bello, wanda zai mana fashin baki akan dokokin hanyar. Kamar yadda kasashen da suka cika ba suka kafa dokokin hanya domin rage hatsari a kasashen nasu. Mu kuma a bangaren mu na duniya muna da dokokin hanya, to amma ko shin kwalliya na biyan kudin sabulu? Tambaya kenan da muka fara hira da ita da lauya Muhammad Bello.
To za a ce to some extent, zuwa wani extent za a cewa kuma a'a, saboda kashin gaskiya ne kamar irin yanayi irin namu na nan Africa, particularly a nan Nigeria, zan ce to gurgurdo irin dokokin da muke da su na hanya za a ce sukan dan biya kudin sabulu na wani zango za a cewa haka, misali saboda akwai majors, akwai wasu majors akan dauka na tabbatar da cewa mutane sun bi dokoki yadda suka kamata kuma sun kaidar din hanya kamar yadda aka tsara su a irin namu na nan Najeriya. So za a cewa lallai sukan biya kudin sabulu, amma duk da haka za a rasa wasu yan korafi-korafi ba, wasu yan abubuwa da suka dan hana ruwa gudu gaba yadda ake gudanar da dokokin.
To bari mu duba, na san dai ana kafa dokoki ne saboda kiyaye wasu abubuwa wanda ka iya addabar al'umma. Duk da irin waɗannan dokokin da ake kafawa, hatsura ba su ragu ba akan hanyoyinmu, sai dai kusan karuwa suke yi kowace shekara.
To ba zan ce maka ba su ragu ba gaskiya, zan ce sun ragu gaskiya zuwa wani bangare, saboda in ka yi lissafi kaɗan haɗa kaɗan kimanta kamar daga inda aka fito da da kuma inda muke yanzu, gaskiya za a iya cewa al'amura sun ɗan ragu bisa ga yadda ake da. Saboda a can da inda aka fito mutane da yawa ba su fahimci yadda ƙa'idodin hanya tukin mota suke a Najeriya ba, ba su fahimci yadda dokoki da aka tsara na bin hanya suke ba. Amma da yake kamar ita wannan ma'aikata ta kiyaye hadarin mota a Najeriya, Federal Road Safety kenan, suna kokari kwarai da gaske gurin wayar da kan mutane irin dokokin hanya da kuma yadda ya kamata a yi tafiya a kan hanya idan mutane suna kan hanya, ko ai Allah suna cikin mota ne, ko kuma suna kan babura ne, ko kuma suna kan kekuna ne, ko kuma suna tafiya a ƙasa. In dai suna tafiya akan titi ne, to akwai dokoki, akwai kuma shawarwari da su mutanen Federal Road Safety sukan ba mutane don su kiyaye, saboda a guji irin aukuwan haɗura irin na motoci ko na ababen hawa dai a cikin Najeriya.
To a matsayinka na masanin doka, wasu irin dokoki ne muhimmai da aka ajiye ma direbobi da masu amfani da hanya da ma fasinjoji da direbobi suke ɗauka, wasu irin muhimman dokoki ne aka kafa?
Akwai su gaskiya kamar kamar yawanci irin direbobi wanda suke kintsa motoci kan hanya, akwai wasu dokoki da aka gina ya na tuki a kan hanya wanda kuma aka umarci mutane a kai a kai a tunatar da su cewa ya kamata su kiyaye su a yayin da suke kan hanya. Kaga kamar na farko tabbatar da cewa motar ka tana lafiya kafin ma ka fara maganar hawa. Tabbatar da cewa akwai birki isasshe, birki ga yana ci, a tabbatar da cewa tayoyin mutanka suna da lafiya, yana ka tabbatar da cewa trafikatus naka suna aiki a duk lokacin da kake tuka mota. Wannan suna ɗaya daga cikin lokacin da aka gina ya cewa mutum ya fara lura da su tukunan kamin ma ya fara tunanin ya hau karfi ko a zama wani shi zai tafiya da shi a kan titi. Sannan na biyu, akwai wasu abubuwa da aka ce a kiyaye da su a kan hanya, irin su alamomi da aka sa alamomin hanya. Idan mai bai ka wuce a kan titi, akwai wuraren da muke da asibitoci, akwai wuraren da muke da makarantu, misali aka ga akwai alamomi da aka sa ka su saka kan hanya wanda za su nuna cewa idan ka kai daidai wuraren da ina su inda makaranta take da irin yadda aka ce ka kula ka rage tafiya wurin kare ka je ka enter wani accident a daidai wuraren.
To bari mu ja burki a nan kuma mu ci gaba a mako mai zuwa. Yanzu a madadin shi bakun namu lauya Muhammad Ballo kuma masanin dokokin hanya da na tuki a Najeriya da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Kuma dalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sharhin jaridun kasar Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ta ruwaito cewa darajar karfin uranium na ci gaba da faduwa a kasuwannin duniya. Kamar yadda wani rahoton ma'aikatar kididdigar kasar Niger ENS ke cewa a baya-bayan nan farashin kilogram na uranium da ke jika $63.70 na sefa ya fado kasawar was zuwa jika $50.67, lamarin da ko kadan ba zai yi wa jamhuriyar Niger daɗi ba bisa la'akari da cewa ita ce kasa ta hudu mafi arzikin uranium a duniya. Jaridar na cewa ina ma Niger ta fara sarrafa uranium dinta domin samar wa jama'ar ta wutar lantarki. Sabanin yadda aka sakarwa Faransa tana shagalinta da arzikin da Allah ya hore wannan kasa. Jaridar L'Actualité ta bayyana cewa sabon kawancen Front Patriotique na ƴan adawa ya fara zawarcin tsohon shugaban kasar Niger Mahamman Usman bayan da shugabannin jam'iyyun da ke kan gaban wannan sabuwar tafiya da suka hada da Ibrahim Yakuba da Dr. Adel Rubaid suka kai masa ziyara har gida, abinda ake ganin gaisuwa suka je da irin wake a wurin mutunan da wasu ke kiransa tsohuwar zuma da ke ake magani, in ji L'Actualité. Niger Inter ta ambato shugaban hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi kwamishinan 'yan sanda Abubakar Isaka Umaru a wata hirar musamman. Yana bayyana shirin buɗe wasu rassan wannan hukuma a sassan ƙasa a sakamakon yawaitar ayyukan masu safarar miyagun ƙwayoyi a nan Niger, yayin da ya ce akwai buƙatar kwaskure dokar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta yadda za a tsananta hukunci akan masu sha da masu wannan haramtacciyar sana'a. Mu cike da jaridar Lebanon wacce yake cewa duk da gargaɗi da jan hankulan da hukumomi da ƙungiyoyi ke yi, har yanzu wasu direbobin kamfanonin jigila na wasa da rayukan bayan Allah. Misalin yadda wata bidiyon da aka wallafa a Facebook ke nuna motocin bus-bus na kamfanin Al-Issa da na STM shaƙe da fasinjoji suna gudun tsere a tsakaninsu akan wata matsatsiyar hanya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To majalla gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ka bar muna akan na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa, sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Zan bayyana ra'ayi na ne da yanayi da majalisar ɗinkin duniya take ciki a wannan lokaci. Shin tambayar da nake son Amurka da Isra'ila, shin yanzu sun maida majalisar ɗinkin duniya ba ta da amfani ne da suke ɗaukar ayyukan majalisar ɗinkin duniya a hannunsu su kai wannan ƙasa da muke su sa wannan ƙasa ta hukumi? Yanzu ba ma a yanzu majalisar ɗinkin duniya sun zama su ne majalisar ɗinkin duniya. Idan haka ne to bai kamata a ce majalisar ɗinkin duniya tana da ƙasashen Afirka marasa ƙarfi karan tsaye da sunan majalisar ɗinkin duniya ba, sai a rushe ta tun da ba ta da amfani a bar Amurka da Isra'ila su ci karansu ba babbaka. Domin an rasa wayi Isra'ila wayi Amurka wata ce majalisar ɗinkin duniya a ƙarƙashin duniya. To muna son mu ji yanayin zaman majalisar ɗinkin duniya a kan Afirka ko kuma tun da ba ta da amfani a rushe ta ƙasashen Afirka su zama yadda da lamban da majalisar ɗinkin duniya take musu, tun da ƙasashen da suka kafa ta ba sa ganin amfaninta ba sa ganin ƙimarta. To kira za a yi ƙasashen Afirka ko kuma ku zama ƙiyar majalisar ɗinkin duniya, tun da su sun nuna cewa su fuƙar majalisar ɗinkin duniya Isra'ila da Amurika, sai ku ƙasashen Afirka za ku muku yadda ana muku wani daidaito da gargara da majalisar ɗinkin duniya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana a Najeriya ya Muhammad mai tunda mai kujeri garagar hukumar rafi a jihar Niger tare da Najeriya. Ra'ayina a yau shi ne kan maganar raba kuɗin da aka samu a asusun marigayi jihar Sani a tashi da talakawan Najeriya 5,500 to wannan yana da kyau domin ko da ne ran dari ne aka ba wani zai dadin da tunda bai da shi kuma ya kamata su ga ni su duba irin halin da talakawa suke ciki duba abin da ya kamata su kyautata ne rayuwa ba wannan ba shugaban kasa wannan mafi yawan kudaden da aka aiza a cikin wa'yansu shugabanni na Najeriya da EFCC ta kama to ya kamata a ce kudin gaba ɗaya inda za a aiki da to ya kamata aƙalla kowane talakan Najeriya ya samu 100,000 ko yi jari kuma zai yi noma ina ba gwamnati shawara amma 5,000 ya yi kaɗan.
Mai magana Hamidu Kalan Labuwa daga nan Kalan Labuwa jihar Bisa jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan alkhairi da dukkan malamanmu na ƙasarmu Nijar da Najeriya. Allah ya ba mu da mana mai albarka ƙasarmu Nijar da Najeriya. Ya kiyaye mana cutan da yake bata mana amfaninmu na gona ƙasarmu Nijar da Najeriya. Ya kawo mana kwanciyar hankali da wadata ƙasarmu Nijar da Najeriya. Amin summa amin na gode.
Fatan alheri ga ma'aikatan sa'in Hausa na murya Amurka. Mai magana Yusuf Muhammad Gagarawa da karamar hukumar Gagarawa a Jajjaga Najeriya. Sa'in Hausa na murya Amurka. Allah sa taron da shugabannin kasayen ƙungiyar Afirka suke gudanarwa ko suka gudanar a ƙasar Mauritania. Allah sa ya zama alkhairi da kasayen Afirka gabaki ɗaya. Da kuma al'ummar kasashen Afirka gabaki ɗaya amin.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Amurka ta ba da sanarwar shirye-shiryen sake hada takunkumi masu tsanani akan bangaren makamashi da harkokin bankin kasar Iran. Tana mai fadin cewa akwai bukatar gwamnatin Iran din ta canja halayyarta ko kuma take-takenta ta zama kamar sauran kasashen duniya. Daraktan tsara manufofi a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Brian Hook, shi ne wannan furucin jiya Litinin a tattaunawa da yi da 'yan jarida. A yayin da ake nuna damuwar cewa akwai alamar kasar Koriya ta Arewa maimakon ta wargaza masana'antanta na kera makamai masu linzami. Inganta su take yi, sakataren harkokin wajen Amurka a wannan makon zai kai ziyararsa ta uku kasar Koriya ta Arewa. Ziyarar da zai kai za ta biyo bayan shawarwarin da aka yi a ranar Lahadi tsakanin jakadan Amurka a kasar Philippines Song Kim da kuma jami'an kasar Koriya ta Arewa. A wannan makon idan Allah ya yarda ministan harkokin wajen kasar Jordan Ayman Safadi zai gana da takwaran aikinsa na kasar Rasha Sergey Lavrov a birnin Moscow domin tattaunawa akan rikicin kasar Syria inda jami'an majalisar ɗinkin duniya suka ce hare-haren da gwamnatin kasar take kaiwa a kudancin kasar ya sa kimanin mutane 170,000 yin gararan ba. Wato yawancinsu sun doshi kan iyakokin wato kan iyakar kasar da kuma tuddan da Jordan da kuma tuddan Golan da Isra'ila take mamaye da su.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin. Sai can da asiri ya zaɓi wasu abokan aikin mu a madadin Jumai Ali da ta taimaka muka gabatar da shirin da kuma CD da shirya ba da umarni. Sai kuma injiniyanmu na wannan hantsin Darrell Smith. Baba ya kuma kirini daga Washington nake sallama da ku. Assalamu alaikum.